بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang Allah Subhanahu wa taala budi dia kaum lelo kecil dan cikgu ada syarah wan nalita fi ma'al baraka al jam'u bain sahihaini na yahya ibn abd aziz al yahya wan muna cikin majalladi na uku wan darasin mu na 23 cikin wan nalita fi ma'al baraka a yanzu muna cikin babi mai magana akan gazawat al jihad wal gazawat alike da kawo babani na gaba yake sai babu iza in babu inna fatahna laka fatahan mubina ana Anas bin Malik radiyallahu anhu inna fatahna laka fatahan mubina fadan Allah subhanahu wa ta'ala lalle mun muka budi budi bayyananne kala al-hudaybiyya yace wannan an yi shi ne an saukar da wannan ne game da sulhul hudaybiyya kala ashabuhu ani amriyan ani an mun koshi babu wata matsala gare mu babu wata babu wani zulmi mari'an babu zulubin da zamu aikatawa famalana fa anzalallahu azza wa jalla kenan sai suka ce mun tsabo Allah yayi mana buri hadiyar mari'an kalmomi ne wanda kalmomi ne na murna mun tsabo Allah yayi mana buri mun tsabo kuma mun ci nasara to famalana mu menene namu an faɗi falala ko kuma an faɗi abin da din da Annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi budi budi na da kai kun bayyana nan budi to mun sahabbai mu ko me ya namu wannan na Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kada shi aka ba budi kuma shi ne aka yi magafara Allah subhanahu wataala kace ya da gajira laka Allah ma taqaddama min zambi ka ma ta'akhir duka wannan bayanai duka kan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke to mu menene namu me za mu samu mu فانزل الله سال الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار وان بودن كما اي شيء ده دان مؤمنين سو كما سي شجاع الجنه جنة الجنه دا قربو كي كي غدانا قرقشين تا قال شعبة امام شعبة يتي daga cikin masu rawayo wannan hadisi fa qarimt al-kufa sai naje kufa fa haddastu biha sai naje qarim kufa na bada labari na karantar da ɗan garin kufa wannan hadisi kullihi al-qatada cewa hadisin gaba ɗayan shi daga qatada yake summa rajatu fa zakartu lahu sai nazo na gaya ma qatada fa qala tace amma inna fatahna kalma hadira aya ta inna fatahna fa an Anas wa amma halia mari'a wannan kalma da sahabbai suka faɗa fa an yake rima wannan kuma rawayi ce kuma ci ba tawa wace ba aga amana ta ilimi ya sauke nauyin shi shoba riwaya gaba daya tunanin daga gare shi zuwa qatada zuwa Anas dan Malik sai ci a kalmar sahabbai da suka faɗa hali amari an wannan ba ta wuce ba wasu hadisi Umar radiyallahu anhu kala fa kana laqad unzilat alayya rayna annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dan duniya an sabkan mana da a cikin wannan yinan an sabkan mana da wata sura nadiya haqu liya yumma kana alayhi shams wannan sura ta fi mana rana ta kullu ayyinta summa qara sai karanta inna fatahna laka fatahan mubina sai karanta wannan aya malamai sai sun sabani wani lokaci ne aka saukar da wannan aya ruwayoyi sun tabbata wasu sun tabbatar da cewa sulhul hudaybiyya ne kamar yadda na Anas dan Malik ya nuna wata ruwaya daban ta nuna cewa a fatahu makka ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa za a buɗa mishi makka annabi yana ta kokarin ya je umra ya je yake haji amma kafirai sun hana duk lokacin da ya hijira suka koro shi ga makka to bai samu maji kuma yana ta kokarin ya za yi ya ce ya ziyarci dakin Allah amma kafirai sun hana Allah ya mai alƙawarin yake cewa لَتَرَكُوا لَنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ أَنَّهُ اللَّهُ يَجْعَلُ جَارَ شِوَا كَقَوْلِ دَهَنَكَ لَتَرَكُوا لَنَا ذَاكَ شِغَلَ غَرَمَ مَكَّةَ نَنَّكَ كِتَابَ أَيْنَ شِغَلَ aminina, kana masu aminci, kana masu aminci ta da sahabbanka. Yanan wasu malaman suka ce wannan aya an sabkar da ita akan wannan shine fatahu makka, danna Allah ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa zai shiga garin makka kuma yana mai aminci. Yana an yi buɗin makka shine aka ce inna fatahna laka fatahan mubina, lalle mun maka buɗi bayyananne karara. Wasu suka ce a yaƙin Khaibar ne, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin Khaibar, yaƙin sulhu Hudaybiya kai, lokacin da ya ce yaƙin sulhu Hudaybiya kai sulhu tsakanin mushrikai da kafirai, mushrikai da mu'mini, lokacin da aka yi sulhu da wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya. Almuhim, kowace ruwaya tana da inganci cewa wannan ga yadda aka tsawar da kodami, wannan ga kodami. Hadisi na gaba, ana biwayin radiyallahu anhu qala qala kullu bitifin abiwayin tabi'in cikin tabi'ai yake cewa mun kasance muna wato sifin wuri ne wanda aka yi yarjejeniya aka yi tsakanin Muawiya da Ali da Abi Talib, yake cewa fa qama Sahal bin Hunayf, Sahal ya tashi cikin jama'a, fa qala yake cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, ittahimu anfusakum, ku kura ma kanku, ku kiyaye kanku. Wa fi riwayati ittahimu ra'ayakum ala dinikum, ku rike din addininku, ku shiga taitayenku game da addininku. Fa inna kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmul hudaybiyya, mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhu Hudaybiyya. Nan wurin wannan riwaya muttafaqun alaihi, riwayar Wa'il ta nuna cewa Sahal ne bin Hunayf, akwai ruwayar da ta nuna cewa kuma Suhail ne ba Sahal ba, Suhail ne ba Sahal ba, akwai Suhail akwai Sahal, yana yiwuwa shakku ne daga rawun da ya rawaito ruwayar. Yake cewa fa inna kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmul hudaybiyya, ma'ana shi Suhail din nan lokacin da ake sifin ana wannan wurin sai suke zarge shi, an ce a tashi a yi yaƙi, shi ya nuna cewa a shi ba yaƙin zai ba, shi bai ba su goyon baya game da wannan, sai suke zargin shi. Shi ne da ya dawo sai suke tambayar shi, da ya dawo Madina sai suke tawaye, yake cewa abiya yake cewa sai muka zo muna tambayar shi game da abin da ya faru, sai ce ku riƙa kiyaye kan kawunanku, ku riƙa yin tsari, ku riƙa tauna magana, ku tace ta kafin ku faɗe ta, ma'ana ku san me zabin zai aifarwa kafin abin ya faru. Yaƙi ba shi ba ne abin nema, a abin da zai biyo bayan yaƙin ake nema, idan na biyo muku nema na shiga cikin ku akan yaƙi, idan ba ku san abin da zai faru nan gaba, shi ne yake cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, ku kiyaye, ku zanto abin lura, ku san, ku riƙa tunani kafin ku aikata abu. Yace Maryam ba su labarin lokacin da suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Hudaybiyya, ana ne ana sa a gane hinkatan abu. To kai kuma ka san matsalar da ke akwai, akwai hakan ta taɓa faruwa gare ka, to kake ƙoƙarin ka ga cewa kaka bi musu su ba su san abin da ke akwai ba. Hakan ta taɓa faruwa gare mu lokacin da muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhu Hudaybiyya, yake cewa walau nara alqitala laqatalna, a wannan lokacin da muka yi sulhu Hudaybiyya in muka so mu yi yaki da sai mu yi yaki. Amma fajaa Umar bin Khattab fa qala ya rasulullah, ana nan sai Umar bin Khattab sai ya zo ya ce ya annabi Allah, alasna ala alhaqqi wa hum ala albatil, za a yi sulhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a yi sulhu yadda suka aza sharda, in kuna so a yi sulhu kamar da muka karanta can baya, in ana son a yi sulhu to sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, to shi annabi sulhu yake nema. Su kuma sahabbai suna ganin cewa yaya za a yi kafirai mushrikai suna son su juya mu yadda suke so, ai ba sai mun tsaya mun biye musu ba, an yaƙi za a yi, an yaƙi. Shi ne yasa Allah yake cewa walau nara alqital laqatalna, inda muna son a yi yaƙin da an yaƙi. Amma Umar dan Khattab yana daga cikin masu zafi wanda ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, yana son in ba yaƙi za a yi yaƙi, ba magana a ce a tsaya a yi sulhu ba ce ba. Qala ya rasulullah, sai ya ce ya annabi Allah, alasta ala alhaqqi wa hum ala albatil, shin mu ba mu ce suka kan gaskiya ba suke kan ƙarya? Fa qala bala, annabi Allah ya amsa mushi, fa qala alaysa qatalana fil jannati wa qatalahu fil nar, shin in aka yi yaƙin nan
aske wanda aka kashe cikin mutanen mu ba aljanna ba su kuma mutanen da aka kashe cikin mutanen su ba wuta za su ba ala bara annaban Allah ya sa mushi kala fa alaman nu'idi fa alaman nabi daliyata fi dinina saboda me za mu tsayawa muna dauka kasanci game da addini mu daliya shine tazallum wa tadarru me yasa za mu dauka kasanci kafirai su rika wulakantar da mu muna da ikon ayyaki kuma mu ci nasara kan yaki kun muka yaki mu mutanen mu aljanna za su shigo wanda aka kashe su su wanda aka kashe cikin su ko kuma su kuma an ce mutanen su wuta za su me yasa za mu dauka riri game da kafirai kana annabi sallallahu alaihi wasallam Umar shawara ce yake ba shi yake cewa a tarjau wadan ma ya hukum Allah bainana wa bainahum shin kana kana son mu koma gida ba a samu hukunci na tsayayye tsakanin mu da su Allah bai mana hukunci da tsayayye fa qala ibn al-khattab yace ya kai Umar dan khattab inni rasulullahi yace ni manzo Allah ne Allah ne aiko ni walan yudayyi'ni Allah abadan Allah ba zai tuzartar da ni ba dan an ce ayi sulhu dan na nemi ayi sulhu dan na biye musu ayi sulhu wannan ba shike ina cewa ba na ina jin tsoron su kuma ba shike ina cewa ba cikin askanci nake a ni manzan Allah ne kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ni walan yudayyi'ni Allah ba zai tuzartar da ni ba dan talaka Umar ila Abu Bakar da Umar ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tarbo wannan magana ta shi ba bai tarbo wannan shawara ba sai ya tayi waran Abu Bakar fa qala lahu muslim ma qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ya mishi irin magana da ya ga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala innahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle shi manzon Allah ne ya kai Umar walan yudayyihu Allahu abadan Allah ba zai taba tuzartar da shi ba yadda ya ga muka magana na haka take Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ba yadda za a yi ya kawo shawara wanda ta saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala suratul fatih daga nan sai Allah ya saukar da suratul fatih fa qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Umar ila akhirah sai annaban Allah ya karanta mu Umar ita ya shi da kullun shi har zuwa karshen ta fa qara Umar sai Umar yake cewa ya rasulullah sai ya kai annaban Allah aw fatahu hu shin budi ne Allah ya mana sauki ne Allah ya kawo mana qala na'am yake cewa na'am to kaga wannan ruwaya ta nuna cewa lalle sulhu da biya aka saukar da inna fatana da kuma mu'mina a karara gashi su kuma tafsiri wasu kanin cewa a waccan wannan aya an saukar da ita a fatahi makka ne ba sulhu da biya ba wannan hadisi da muka karanta suna karantar da mun fiqh kuma haka wannan aya mai albarka kokarin sahabbai duk lokacin da wata falala ta sauka to suna kokarin su ma wannan falalar ta shafe su kamar yadda annaban Allah ya kasance in yana karatun Qur'ani ya zo ga ayar rahama yana roƙon Allah Allah ya yi rahama ya zo ga ayar azaba yana roƙon Allah Allah ya yi wannan azaba dan kuma Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fatahi mai albarka yace ya muka budi budi na alkhairi tsakaninka da kafirai ha abada akwai sulhu ingantacce wanda kada ka taba su kada ka taba ka kada ka yake su kada su yake ka da shar'i din sun dauda zaman musta'man Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan fatai har yana cewa an sabkan mushi da sura wanda wannan sura ta fili mushi rana ta kullu ayinin ta sannan sahibai su ma sai suka nuna cewa lalle ma dalla da irin wannan gudun amma mu menene na mushi mana wannan duk falalar da aka fada kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne inna fatahna laka fatahan mubina lalle mun muka budi budi ingantacce wadatacce da yayar wadatacce da ya gafira laka Allahu ma taqaddam Allah yayi wannan dan ya gafarta muka ma taqaddam ne dan ko ma taqaddam dan ya gafarta muka zanubanka da kayyakata baya da kuma wanda za ka aikata wa nan gaba to kaga nan falala ce ni'ima ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai su ma sahabbai sai suke san su kuma me yayi nasu su ma sai Allah ya sauka musu da ayat tasu daban yuni khairul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar su ma ga falalar su wannan budan an yi shi ne da yadda in hakan ta faru to Allah subhanahu wataala ya yi dan mu'mini su ma su samu hanyar da za su shiga aljanna ja aljanna na wani ƙoramu ke gudana a cikin ta su kuma kafirai da azibullahu lil mu'minina wal munafiqina su kuma munafikai Allah yayi wannan nan da azabtar da munafikai da munafikai da munada munafikai maza da munafikai mata wal mushriki da wal mushrikat da mushrikai mata da mushrikai maza kaga duk ayan ayan in muka fara karanto sura ita ma tana ƙara bayyana mana cewa fatahi sulhu jadiya ake ne mun fahimta sannan wannan aya tana nuna mana cewa izza umar tsanani dan umar ga kowane lokaci za ka gani cewa umar yana nuna shidda cikin tafiya musulunci ba abun kaskantarwa bane ba bai kamata ce mun kaskantu ba akan kafirai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba abin da zai iya faruwa nan gaba kamar yadda sahaba yake cewa in muka so mu yaki muna yin yaki amma sai muka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shiru a tsaya ayi sulhu shine fi abinda suka fada in abin za ya yi daidai da za mu iya wa ne ayi sulhu mu faɗi sharadan mu su ma su faɗi sharadan su ana Umar nan yana ganin cewa ai musulunci ba kaskantacce bane ba tana mun kaskantar da kaburin mushrikai kuma Umar dan Khattab yana nuna mana cewa matsayin Abu Bakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za ya biyowa bayan shi ne Abu Bakar na nemi shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa sai in nemi mataimakin shi ko kuma wanda tana yiwuwa ya faɗi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam zai muwafaka kanta ya koma ga Abu Bakar wannan kuma ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsanani yaqini ka Allah subhanahu wataala ba zai taɓa tozartar da shi da halin da ake ciki tsananin tauhidin annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin aqida annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin yarda da Allah subhanahu wataala duk halin da yake cikin Allah ba zai tozarta da shi yake cewa la yuzayyin Allah abadan Allah ba zai taba tozarta da shi ba duk abin da zai faruwa Allah ba zai tozarta da shi ba wannan kuma ya nuna cewa duk jihadin da musulmai suke in aka tahiyaki su kwanta da hankalin su su ne ke sama idan an kashe su aljanna za su idan sun ci nasara kafirai makaskanta ne musulmai su ne madaukaka kuma kafirai in an kashe su wata jahannama za su kamar yadda Umar dan Khattab ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an kashe su ma gawawwakin su wuta za su mu kuma gawawwakin mu aljanna za mu kenan wannan ya nuna cewa musulunci shine madaukaki ba kafirci ba sai babu na gaba babu gazuwata sai kare wannan ita ma daya ce daga cikin yaƙoƙin da aka yi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Salmat bin Aqwa ya rawaito ruwaya an Salmat radiyallahu anhu kana kharajtu min al-madinati zahidan na'ud zaba Salma yake cewa na fita daga Madina zan tai zuwa Zaba Zaba wuri ne dan aka fita daga Madina kamar da malaman tarihi suka nuna cewa daga garin Madina tsawon wurin ya kai kilo 173 tsakanin Madina da wurin wuri ne wanda daji ne wanda ake kiwon abubuwa kuma ake da kayan abubuwa kayan abinci hatta idan kuntu bi samiyatil gaba sai da na kusan zuwa daidai kofar daidai jefan in shiga wannan wuri da kiwon ya guramu ya Abdullahi bin Muhammad bin Auf sai wani yaro daga cikin yaya Muhammad bin Auf ya gamu da ni qultu wai haka ma duka yace cewa me yasa ne ka qala ukhizat liqa'u nabi sallallahu alaihi wasallam an dauke dabba annabi sallallahu alaihi wasallam liqa'u dabbar da sabuwar aihuwa tana shayarwa kuma na ibin nonon ta wasi wato wa kanat tar'a bi fazai fazdi take cewa yake cewa ta kada ta nace tana kiwo daidai nan wani take kiwo kulutu sai yake cewa man akazaha wane ne ya dauke ta qala gadfaru wa fazaratu gadfal sunan kabila ne fazara kuma sunan kabila ne suma yake cewa kabilan wayannan mutanen na gadfaru sune suka dauke ta fasarahtu salasa sarakatin asma'atu man baina aydina man baina labtaiha yake cewa shi Salma bin Aqwa na daga sauti saraktu ka daga sauti da ƙara dan wani zo ya kawo maka dauki yake cewa sarak salasa sarakatin sai na daga murya ne ƙara guda uku asma'atu man bayna labataiha, dan wa'anda ke kusa da garin Madina su ji su taso su kawo mu dauki su zo su kama mu mu ruga mu je mu kamo dabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake ta ya saha ya sabaha ya sabaha, yana kira mutane na kara ina daga murya yanan dan mutane su zo su yi kokari su zo su kawo sun man dafatu hatta alqahu alqahu, sai da nan tashi mutane suna ji na sai na zabura na je na same su wa kada akazuha, sai daga sun dauke ta fa ja'altu armihim, na dauka ina daukar abin musu ina jiwansu ina jiwansu a waqo ina cewa ana ibn al-aqwa wal yawm yawm rudda, yake cewa ni dinnan da kuka gani ni dan dan aqwa salma bin aqwa da kuka sani, wal yawm yawm rudda, yau kuma ranar da za a falla sani rudda. Malamai sun yi fassara rudda masu fassara hadisi suke nuna cewa daga rabi'i wanda ke shayarwa, ni dinnan da kuke gani an shayar da ni nonon ƙarfi, yau da na fallasa ce zan nuna muku ƙarfi na, idan ana kalma ana Laraba suna inkarin mutum ya amfani da wannan kalmar shi dinnan ni dinnan, ana kalma ce wanda ke nuna cewa akwai wani nauyi na takabburanci, kana nuna cewa kai kai wane ne mun fahimta, amma nan yana son ya nuna musu wannan kalmai dan su ga cewa shi din wane ne da shi, ya nuna musu cewa ni dinnan an shayar da ni nonon da ke gauna mini ƙarfi. Fastaqaztuha minhum, sai na je na ƙarfo ta daga garin su qabla an yashrabu, kafin su yi amfani da nonon ta su sha nonon ta, fa qabaltu biha asuqaha, sai na jawo ta na kuro ta. Falaqiya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu dani, fa qultu ya rasulullah, sai na ce ya annabi Allah innal qauma yadashu, yake cewa jama'an da muka tare muka fato wannan dabba suna jin kishiwa, wa inni ajaltuhum an ashrabu sikrahum, ina yusu na yi sauri ina san in riga su da in sha nonon wannan dabba, tunda mu dukan mu da muka tare muka karbo dabban nan dukan mu muna jin kishiwa muna bukata abinci, fa ba'ath fi isrihim, yanzu a shayar da mu kuma mu shirya mu je mu kamo wa'ancan mutanen. Fa qala ya ibn al-aqwa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai salma malakta fa atji, ka riga ka kwato abin da kai kwata, fa asji ka daga musu ka kalma istija, mutum ya tausaya ma wanda ya yi karhin shi ko da ya ci, mun fahimta innal qauma yaqra'una fi qawmihim, ya karauna fi qaumihim, lalle mutane yanzu riga sun shi gidajensu yanzu aka bi su ba za ka kamo su ba. Wannan kissa ce wa fi hadisin, in muka duba hadisin ruwaya ibn Abbas mu'allaka, yake cewa salla nabi sallallahu alaihi wasallam khawfun bi zikardi, lokacin da aka je yakin zikardi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi sallar tsoro a wancan wurin. Wannan ba a kawo mana labarin kissar ba, amma an kawo mana kaɗan daga cikin abin da ya faru lokacin da aka shi wanda yaki ɗaya daga cikin jama'a wa'annan mutanen suka ɗauke dabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi nisa da ita. Wannan ya nuna mana bujurtan sahabi Salma bin Aqwa, yadda an sace dabba Annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya mai kuma ya bujurta ya yi ƙara ƴan garin Madina su yi sauri su rugo su zo su kama mishi, ya fito ne za a yi cikin dashi, sai ya gamu da ɗanɗan Abdurrahman bin Auf ya ga ya gani shi cikin wani hali, sai ya ce me yasa me ka, sai ya ce dabba Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sace, kuma dabban nan ta kasance liqahi ya kasance mai shayarwa ce, to kaga dabba ce tsadadda. Dabbobin Larabawa daga cikin dabbobin su wadda daren to tana shayarwa ta yi tsada, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani cewa idan mutum zai sayar da dabba ya kula da nonon ta lokacin da za a yi ba sai da ta. To da yawa akwai wa'anda dan kasuwar dabba ta yi sai su yi mata dare sai su yi mata isza, shine kawai dabba ba za ka tatsar ta ba kai ta ba ta abinci sai ta dauki lokaci dan nonuwan ta su girma, da sun je kasuwa dama abin da ake dubawa yaya jikin ta yake dan ta ƙara tsada, mun fahimta. To nan wurin shi wani yaro yana ganin cewa irin wanda aka dauka tsadadda ce cikin dabbobin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ibn Aqwa yayi bashin ta yaje ya kwato ta, amma sai yazo kuma ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa a taimaka musu wannan dabbai a ta dan mutalolo dan a shayar da jama'a wanda suke kokarin cika azzuta kuma a sa mu muje mu kamo su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tunda ka riga ka amshi dabbarka ko bakali shi ba rawan da yazo maka sata inda ka kwace kayanka kare shi ka bar shi ta hi shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzu har sun kai garin su kare su. Wannan kuma yana nuna cewa daga cikin gazawa cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar tsoro ta kama ta sallaye sallah daga cikin su akwai wannan zikarar cikin gazawa cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai babu na gaba babu gazawa ta Khaybar dadi ne magana akan yakin Khaybar. An Salma ibn Aqwa radiyallahu anhu qala Salma dan Aqwa yake cewa kharajna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar mai hita yakin Khaybar. Khaybar gari ne na Yahudawa kamar da muka bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya zo garin Madina ya iske garin Madina nan gari ne na Yahudawa Yahudawa Aus da Khazraj daga cikin su kuma akwai kabilu daban-daban akwai bani Qaynuqa akwai bani Quraiza akwai bani Nadir duk wannan duk kabiloli ne cikin kabilolin Yahudawa amma manya-manyan kabilolin su ne kabila Aus da Khazraj wa'annan kabilun kuma ba su da jituwa tsakanin junansu wannan yana ganin cewa shike da wannan bangare wannan yana ganin cewa ba dan nan bane ba suna ta yaki tsakanin su. Allah subhanahu wataala ya jarabce su da yaki duk a lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsakanin su ba su jituwa tsakanin Aus da Khazraj. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin farkon abin da ya nema shi a bashi wuri inda za a masallaci da ya zo ba wuri Yahuda ya taimu saboda a wancan lokacin akwai sahabbai waɗanda suke zuwa garin Makka daga garin Makkan nan Allah ke arzusta su da imani su musulunta sai su dawo garin Madina su ‘yan Madina ne amma musulmai ne irinsu Abi Ayyub kamar yadda muka fara tarihi cewa su ‘yan Madina ne amma kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam dama sun musulunta kafin ya zo Madina dan lokacin da za su zauwa lokacin da Abubakar da Umar suka zo bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka zo bayan gari ɗaya daga cikin Yahuda ya hau gidan shi ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma ‘yan garin Madina cewa ga mutanen ku nan sun zo kaga mutanen ku mutanen kuwa shi ya hidda kan shi ba musulmi bane ba alama cewa in na ce ga mutanen ku nan ‘yan uwanku ku musulmi ashe akwai musulmi kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da lokacin da ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ana nan a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ko su musulunta ko su bar garin Madina gaba ɗayan su kun fahimta. A ƙarshe wasu suka hita suka rika tahi a Khaybar. To Khaybar gari ne wanda Allah arzuta su da arziki na dabino tarihi masira ke cewa garin Khaybar ɗan kasuwa ma ba su zuwa can saboda Allah arzuta su da dabino ko kaje ma ba abin da zaka sayowa mutanta yana shine Annabi sallallahu alaihi wasallam su Yahudawa ne Annabi je ya yake su su musulunta kuma da suka je da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su karba kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarshe aka yi yaki tsakanin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwato dukiyoyin su da gonakan su. Mun karanta ba lokacin da aka yi yakin Khaybar an samu gonakai na dabino an samu kaya an samu bayi amma ba a samu kuɗi ba. Mun kan samu karanta na hadisi ke nuna cewa muna an je yakin Khaybar amma ba a samu kuɗi ba amma an samu kaya kaddaroni. To shi ne a taƙaice garin Khaybar inda aka shi aka yi yaki. Salma yake cewa kharajna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar mun hita mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam garin Khaybar fasirna laylan sai muka je muka jira musu da dare saboda gari ne wa'anda shiga da rana ba ta musu dole sai da dare. Fasirna laylan sai muka je da dare fa qala rajulun min alqawmi li amir ɗaya daga cikin mutane sai ya ce mu amir shi Amir ibn Aqwa yake ce ya Amir ya kai Amir ala tusmi'ina min hunayhatika shin ba za ka karanta mana kaɗan daga cikin hunayha shi ne waƙi min shi'ir ladhi tunshiruha shin ba ka karantar da mu mu ji ɗayan waƙen da kake wa kara amir rajulin sha'iran amir kuma ya kasance mutum ne mai waƙe sha'ir ne fa nazala sai yazo ya hadu bil qawmi ya qul yana fada yana cewa allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa bashir fida'a laka min ma abqaina wa sabbit al aqdam illa ayna illa qina wal وألبس وألي يكل منه وألقي سكينة علينا إن إذا سبيها بنا أبينا يكتشى اللهم لولا أنت يا الله لولا أنت محتلنا نبسوة عند شعامي يا الله أمبا دان كيبا داب مشريبا دا ينزو منا تشندهم كافرتي ولا تصدقنا داب مرقين سرقابا ولا سلينا da bu mun salla ba kace cha fardu firida allaka ma abqaina ya allah ka gafarta mana abinda muke yi fida abinda kake yi na kasu abinda muke tawiwa wanda ka umarce mu yi abu kaza ba mu yi shine fida aka sauƙaƙawa za kai ka sauƙaƙa mana ka gafarta mana abinda ka umarce mu ba kowane ne muke iyawa ba ya allah ka gafarta ma abqaina lokacin da yayi mana saura cikin rayuwar mu ta duniya وثبت الاقدام الا قينا يا الله كتبتد دغاجغان مو idan muka hadu da makiya ya Allah ka tabbatar da dagagan mu kada mu gudu kada mu tsire ka tabbatar da mu mu tsaya wa alqi nasakinata alaina ya Allah wa alqi kasanya mana da natsuwa alaina a cikin zukatan mu inna idza sabiha bina abaina idan muka je zamu yaki suka jawo mu suna son su sa mu aikata abinda zai saba muka abaina sai mukiya wa bisiyahi awwalu alaina su kuma suna son su sa bisiyahi awwalu alaina sai su suna son su juya mana mai nakin mu bauta maka mu bauta mu wani Allah shine awwalu alaina suna son su juya mana alƙiblar mu akan abinda muke muna bisa tauhidi su juya musu maida maka abinda ba tauhidi ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hadha sa'iq wani ne wannan wanda ke wannan abubuwan qalu amir ibn aqwa sai suka ce amir ibn aqwa ne shi ke wannan waƙin qala yarhamuhullah Allah ya mishi rahama qala rajulun min alqawmi sai wani bawan Allah daga cikin wannan mutanen sai yake cewa wajabat ya nabi Allah Allah ya riga ya karɓi wannan addu'a rahama hatta riga ta sami shi laula amtana'tana bihi in ba dan ka riga ka hana mu mu ci gaba da jin wannan waƙin ba fa taina khaybar sai muka zo garin khaybar fa hasarnahum sai muka mubaraza tsakanin muka kirga su muka ga muka shige su da yaki falamma tafaqa al-qawmi kana sayfu amir qasiran lokacin da aka shiga da aka fara yaki sai zanto makamin amir gajeri ne da tanawala bihi saful yahudi yadribahu sai yayi kokari fatanawar bihi da wannan dan makamin nashi gajeri yayi kokari ya samu kwabirin ɗaya daga cikin yahuda fa yadribu ya bige shi wayarji rubabu safi sai kwace makamin wannan yahudan ya zo ya zanto shine abokin yaƙin shi abun yaƙin shi ma'ana makamin shi da za a yi yaƙin gajeri ne ƙarami ne ba isa shi to sai ƙoƙarin ya buge ya daci ɗaya daga cikin yahudawa don ya kwace mashi shi don ya ci gaba da yaƙi da shi fa asaba aina rukubatai amir sai wannan fa asaba aina rukubati amir sai wannan wajen wannan bugun sai ya samu kanshi ma'ana ya samu gwiwar amir kama ta minhu sai ya mutu qala falamma qatalu ra'ani rasulullah falamma afalu ra'ani nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka tsaya da yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wa ya gani kenan salma wa huwa akhidhu biyadi sai ya gani ina rike da hannun shi qala yake cewa malaka me yasa ne ka kunci lahu sai nace fa za ka abi wa ummi yace wancan baba na ne ko kuma anni kuma dan uwan baba na ne za'amu anna amiran habita amaluhu suna cewa amir ya mutu amma ya rusa ayyukan shi qala nabi sallallahu alaihi wasallam kadhaba man qalahu wanda ya faɗi wannan maganar ƙarya ne, ma'ana ba gaskiya bane ba. Inna lahu da ashraini, wannan bawan Allah yana da lada guda biyu. Wa jama'a bayna isba'aihi, sai hada ya tsinye shi guda biyu ya nuna cewa yana da lada guda biyu. Innahu la shahidun mujahid, lalle wannan bawan Allah ya yi jihadi kuma yana cikin jihadi. Qul alla arabiyyun mashabiha mislu, da kaɗan za a samu wani balarabe wanda ya zo ya irin wannan abun, wai wannan ƙoƙarin da ya yi. Wannan shi ne kaɗan daga cikin ƙissan Amir, wanda Salma bin Akwa, shi kuma Amir ɗan uwan wane ne shi? Salma ɗan uwan shi Salma ɗa yake game da Amir, inda yake cewa haza abi wa abi mutanta. Wani hadisi yana karantar da mu fiqhu kama haka. Na farko, mutanen Khaybar da aka zo suka ga Amir ibn Akwa yake cike tambayin shi, inda ka ce yadda mu kaɗan daga cikin waƙen da kake shi na sharawa, idan Amir ya zanto mawaƙi ne. Yake cewa Allahumma laula anta, ya Allah in ba dan kai ba, ma atadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kaga wannan waƙen bayan mun karanta shi, cewa lokacin da ake yakin ake farta rami na Khandaq, aka samu sahabbai suna mamaita wannan magana, cewa Allahumma laula anta ma hadaina, ya Allah in ba dan kai ba, ma hadaina da mu shiryu ba, laula anta in ba dan kai ba, ma'ana in ba dan da kai ko mana da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun gane da mirin yana koma ga Allah subhanahu wataala, amma manufa in ba dan da kai ko mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da kafar mu cikin mata da mun shiryu ba, wa'inda ba aiko musu da Annabi ba suna cikin duhu. Mun fahimta. Wasu kuma Allah, wasu suka fassara cewa laula anta ana nufin cewa in ba dan da kan nihimar shiriya ba, saboda zawwa Annabi ba shi kadai ke nuna cewa za ka shiriya, saboda wasu annaba an tura musu, wasu al'umma an tura musu annaba amma ba su shiryu ba. Mun fahimta. Idan ko wata fassara tana hawa, laula anta mahtarina, in ba dan da ka aiko mana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da mu shiryu ba. Wannan ma'ana tana tahiya da baitin. Sannan kuma in ba dan da kai nihimu da shiriya ba, da kai ko mana Annabi, to da mu shiryu ba. Idan in ba dan da Allah ya so su shiriya ba, kaga da ba za su shiriya ba, saboda an tarwara wasu annabawan, an je an aika su zuwa al'ummar su, ba su yi imani ba, ba su karɓa saƙon da Allah ya aiko su ba. Yake cewa kuma wala tasaddaqna wala sallaina, da ba mu yi sadaka ba wadda za ta kai mu zuwa ga aljanna, da ba mu yi sallah ba wadda za ta yi ta shigar da mu aljanna. Yake cewa faghfir fida'a laka ma abqaina, fida'a laka asul da muke tawa, rauni da muke samu, abinda ka umarce mu ba mu iya yin shi gaba daya. Mun gane, to ka gafarta mana. Kaga nan wurin daga cikin waƙin Amir yana ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu yin kaza, to ba mu da iko mu yi shi gaba daya. Ya Allah, abinda muka kasa na ciki ka gafarta mana, abinda muka yi kuma da kokarin mu Allah ka karfa mana. Yake cewa wasabbitil aqdam illa qaina, ya Allah in ma haɗu da matsiya, ya Allah ka tabbatar da mu, saboda daga cikin manyan zunubai shi ne idan ka tafi yaƙi ana cikin yaƙi kuka gamu da kafirai ku juyo ku tsiri, saboda wannan haramun ne, zunubi ne daga cikin manyan zunubai idan aka tafi yaƙi a dawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istanibu sab'u mabqat, ku kaurace ma, ku nisanci abubuwa guda bakwai. Daga cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawalli yawmuza, da juyowa ka tsere ka ruga lokacin da aka haɗu da matsiya. Kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa lalle idan ya zanto kafirai tsakanin ku da su, yawan da bai kai wa yawan da linkin ku ne, to dole ku tsaya. Haramun ne idan kuka tahi yaƙi, idan kuka ga kafirai sun linka ku, linki uku. Wannan babu matsala, mun karanta wanda ɗaya daga cikin wanda ake ma asibin, wannan wake dai daga cikin sahabbai wanda aka tahi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su yi siyaki an fara yaki sai ya ga adadin jama'a sun yi su yawa ya ba da shawara a koma gida Khalid ibn Walid ya ba da shawara a koma gida mu ƙara wuce saboda Khalid ibn Walid ya ce in muka tsaya muka yi yakin nan kashe mu ne za a yi gaba daya kuma mu ba za mu iya isar da sakon da aka turo mu kai ba to kaga nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam koma Khalid ibn Walid annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga laifin shi ba mun gane to kaga inda ya zanto adadin ku suna adadin ku kadan ne su adadin su yana da yawa in bai wuce linki ba to wannan dole ku tsaya idan kuka tsere kuna ko aikata zanubi daga cikin manyan manyan zanubai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa tawalliyu musa amma in linkin ku ya linka linkin su ya linka ku hasso uku da wannan dan ko tsere wannan ba a kilga ko daga cikin masu wudarwa a lokacin yaki kun fahimta saboda lokacin da aka ta yakin Badar kafirai sun linka mutanen Allah sallallahu alaihi wasallam har linki uku kun fahimta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa aka gudu ba sai nuna ya danda hannu yana roƙon Allah Allah ya kawo musu taimako ya kawo musu sauki saboda halin da suke ciki sun san cewa in suka haɗu da wancan mutanen ba za su iya cin musu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu dauki ya zanto ya aiko musu malaika jibril ya aiko musu malaiku kuma suka kawo musu wannan yaki amma in ya zanto linki ɗaya ne kawai kuna mutum 20 sai wancan suna mutum 40 dole ku tsaya idan kuka ruga kuna daga cikin wanda suka kaba'ira cikin kabira cikin kaba'ira zunubai yanan amir ka cewa sabbitul aqdam illa qina wa alqiyan nastakinata alaina kasanya mana sakina tsantsuwa in mun tahi zamu yaki dole mun muni in ya tahi yaki shedan na jarabta shi lokacin da za ya tahi yana tsoron kada a zo a kashe shi shi munafiki yana ganin cewa in ya tahi kashe shi ne za a yi asara rai shi kuma mun ya san cewa in aka kashe shi shahada zai kenan Allah na sa wannan amir na roƙon Allah ya sanya musu nutsuwa cikin zuciya in sun tahi yakin nan imanin su ya sa su kasu gudu shi kuma munafiki za a ganin cewa yana kokarin ya hana ma mai tafiya in za ka tafiya sai ya nuna maka cewa in ka tafi kashe ka ne za shine Allah ya tsina amir ke cewa ya Allah ka sanya mana nutsuwa in mun haɗu da su inna iza sabiha izmina sabiha bina abaina inna iza siha bina abaina in sun yi mana tsawa ma'ana suka jawo mu suna son dole sai mun ba hanyar su abaina sai mukiya yake cewa wasibahi awwalu alaina wasiyahi awwalu alaina wancan mutanen suna son su juya mana su samu mu bar addinin mu muna bisa kan tauhidi mu koma kan shirka to wannan ya Allah ka kama mana kada su ci nasara kanmu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wani ne akwai ruwaya da ta tabbata salma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya ga amir yana rera wannan waƙen sai kuma ya ga wasu tukane ga su can an girka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan menene wannan tukanin sai aka ce tukanin jakai ne jakai umur ahaliya jakai na gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azudda su Allah subhanahu wataala ya haramta mana mu ci ne naman jaki hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Anas dan Malik yake cewa an haramta mana cin ya jaki lokacin da muka je yakin Khaibar idan kaga wannan ruwaya da gaskantar da wannan cewa muna yakin Khaibar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuka ne ga sunan ana dafawa dan za a ba mutanen da suka zo yakin Khaibar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azubar da su wannan naman Allah ya haramta mana mu ci naman jaki na gida mun fahimta kaga wannan ruwa ta nuna cewa ta gaskantar da wancan ruwa ta Anas ke cewa an haramta mana mu ci naman shaki lokacin da muka shi yakin Khaibar idan wannan lokacin da Annabi ya ga wannan tukana قال من هذا قالوا اتى عامر بن عقوه قال يرحمه الله قال رجل من القوم سيدا da cikin sai kace wajabat ya nabi Allah yace lalle wannan rahama da karukan mushi da riga ta same shi laula an tana'tana bihi in ba din da ka hana mu mace wace gaba da yin wannan yakin ba fa ataina khaybar fa hasarnahum falamma tasaqal qaum lokacin da muka hadu da mutane kana saifuna wannan hadisi yana karantar da mu fiqh na wurin falamma tasaqal qaum lokacin da muka hadu da mutane muka yi mubaraza to shi an makamin shi baya da tsawo ya tahi wajen ya bugi wani da ya gode dan ya kwace makamin shi sai mu ya faru sai ya bugi gwiwar shi wasu madani ke cewa daga malamai ke cewa daga nan sai famata ne sai ya mutu daga nan nan wurin ai shi ya kashe kanshi a zahirin hadisin mun fahimta zahirin hadisin nan shi ya kashe kanshi mene ne hukunci wanda ya kashe kanshi dan wutan shi yasa nan wurin shi Salma dan Akwa yake cewa za'amu anna amiran hadid amalu su suna ganin cewa Amir ya bata ayyukan shi saboda ni a ƙarshen rayuwa shi ya kashe kanshi ya bata ayyukan shi shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatar da ya ƙaryantar da magana mun fahimta to kalmar kazzib kamar yadda muka faɗa can Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suna amfani da kalmar kazzib suna nufin magana ba haka take ba mun fahimta ba ana nufin ƙarya ba irin yadda muka sani yanzu ka ce wa na ƙarya ne sai ka ce kazzaba fulan ma'ana yayi ƙarya to ba mun sa bai ana nufi da ƙarya ana nufin magana ba haka take mun karanta hadisin Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa man haddasaka an salasin faqad kazzaba duk wanda ya gaya maka abubuwa guda uku to yayi ƙarya ma'ana nan wurin ba tana nufin cewa ba makaryaci bane ba kamar yadda muke fassara ƙarya da sunan da ƙarya tazano abubuwa tana cewa duk wanda ya gaya maka wannan yayi ƙarya daga cikin abin da tazano take cewa man haddasaka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu wa qad kadaba duk wanda ya ce maka annabin Allah ya ga Allah wa qad kadaba wannan magana ba haka take ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin Allah ba tace kuma duk wanda man haddasaka annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqa'iman bakar kadaba wanda ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hitsari a tsaye wannan magana ba haka take ba kaga duk wannan tana nuna cewa wanda yake baka labari yaje ya bincika labarin magana ba haka take ba ba ana nufin cewa ya ƙarya ba da usulubun da zaka fassara ka ce wani magana da ya fada ƙarya ne mun fahimta a su ba su sun gina ƙarya da ƙarya saka ce wani maƙaryaci ne mun fahimta to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya faɗi wannan magana to ba haka bane ba inna lahu la ajrayn yana da lada guda biyu kaga ga ladan cewa yazo yayi yaki ga ladan kuma cewa yazo yayi waƙi ya faɗi kalmomi ga musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana da lada guda biyu to nan wurin muka duba zahirin hadisin Salma bin Akwa Amir bin Akwa lalle maganan in dai zahirin hadisin ne shi ya kashe kanshi dan shi ya bugi an ya bugi gwiwar shi da makamin shi mun fahimta to kaga yanzu nan kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan magana ba haka take ba wasu sun ce ya bata ayyukan shi Annabi ya ce ba haka bane ba ya zama warware wannan magana a'a to wannan fahimta ku ce mallam bala ina ne cewa lokacin da ya muka aiba da niyya ya kashe kanshi bane ba da gangan bane ya niyya ya kashe kanshi na'am wa zai kawo tawurin shi na daban shi ya kashe kanshi nan a zahirin hadisi shi ya bugi gwiwar shi kuma ya dace kanshi sai kuma ya zanto sababin mutuwar shi kawo mutum ne ya daga za ya bugu wani abu ya bugi saburo sai ya zanto shi ya bugi kanshi kuma ya mutu daga nan wa ya kashe shi ya kashe kanshi mun fahimta wannan wasu malaman suka nuna cewa na wurin makamin da yahudan ne ya bige shi mun fahimta makamu da yahudan ne ya bige shi tunda ai ya tahiyya bigin da yahudan dan ya kwace makamin shi shi ya ci gaba da yaki da makamin da yahudan mun gane da abu yake kuma maganar malam mata ai hawa cewa ai ba da niyyar ya kace kanshi ne mun fahimta sabarin bawan Allah da muka karanta hadisin shi cikin sahih al-Bukhari mutunan da ana cikin yaki kafirai suka take shi da maki kuma ya ida cire mashin kuma ya caka maka shi wani wurin kuma ya mutu kaga da gangan ya cire daga nan ya caka maka shi ta wannan wurin kuma ya mutu kaga wannan da gangan yayi mun fahimta shi kuma wancan ya tayye bigi wane ne sai ya bugo maka shi ya ji maka shi Allahu a'lam to kaga nan wurin sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa nan wurin can ya bata ayyukan shi sabai na cewa wancan ya bata ayyukan shi annabi ce ba haka bane wannan kuma yana nuna cewa ashe duk wanda ya kashe kanshi ya zama dan wuta kenan ayyukan shi sun rushe mun fahimta ayyukan shi sun rushe hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-khaybar abi hurairah ke cewa mai ta ne da mu da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa khaybar falam nagnam zahaban wala fidda ba mu samu ganimar dinari ba ko azurfa illa al-amwal sai kudade wasiya da kayayyaki wal mata da ayyuka da kayayyaki da kaddarori fa ahada rajulun min ba'da rajulun min bani subay yuqalu lahu rifa'a sai awan bawan Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawa wanda yuqalu lahu rifa'a bin zaid li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ana ce mashi rifa'a bin zaid kulaman wani yaro yuqalu lahu mid'am wannan sunan yaron ne wala sunan bawa ne fa wajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wadi al-qura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi wannan bawa sai ya tahi da shi ya nihi bangaren wadi al-qura hatta idza kana biwadi al-qura sai da yazo daidai wannan mutar suna daidai wannan wadi na qura bayyana ma mid'am yahuddu rijalan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ya khutta sai ga wannan bawan Allah yana jan kafa annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wani bawan Allah ya zo ya shayi kayan shi idza sahamu adir sai ga wasu kaya wanda cikin sahamu ne cikin abin da ake sanya kayan yaki fa qatalahu sai kashe shi fa qalan nasu sai mutane suka ce ali allahul janna sai ce wannan bawan Allah ya shiga aljanna shi wannan bawan wanda ake cewa mid'am kyauta aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi an taho cikin ya Khaybar sai ya gamu da wani bawan Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke sai ya daga makami sai ya saru wancan mutuna sai ya kashe shi sai mutane sahabbai ke cewa lalle wannan hali Allahul janna wannan aljanna ta tabbata gare shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke cewa kalla wallazi nafsi bi yadihi wannan magana ba haka take ba na rantsa da wanda rai na ki hannun shi inna shamlata allati akhadha yawm khaybar min al-maganim lam yasibha al-maqasim la tashta'illu alayhi naran yake cewa shamla makami ne cikin makamai riga wanda ake sanya maka wanda maganin in an halbe ka makami ya kame ya shige ka yake cewa wannan shamla wannan riga da ya dauka lokacin da aka je Khaybar ba a riga aka ga aka raba ganima ba wannan abu tana nan tana juyawa za ta kai shi har zuwa wutar jahannama falamma sami'a zalika an-nas lokacin da mutane suka ji labari sha'a rajulun bishirakin sai wani bawan Allah ya zo da taimakon shi au bishirakaini ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma sai kawo da taimakon shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shirakum min nari aw shirakain min nari wannan taimakon da ku kawo dan ku taimaka wannan wanda zai kama mishi ne na cikin wutar jahannama shariki daya ko kuma sharikai wa sai hadisi abdullah bin amr bin radiyallahu anhu ma da hadisi abdullah bin amr bin as qala kana ala saqal nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkiratun famata wani bawan Allah daga cikin kayan da aka dauko kayan dauka na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah wanda ya dauko kai ana cewa kirkiratun famata sai rasu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutin nari sai annabi ce wannan bawan Allah dan wuta ne fa zaabu yanzuruna ilayhi sai suka tayi su duwa su gani fa wajadu farajadu iba'atun qadan zallaha sai suka iske shi akwai wata iba'a mayafi da ya dauko qadan zallaha yayi gululin da ya dauke ta ya sace ta kafin araba dan aura abi huraira yana bar labarin khaybar a tarihi abi huraira ba a je yakin khaybar da shi ba kun fahimta a tarihi abi huraira ba shi aka je yakin khaybar ba amma yanzu ga ya nuna cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawm khaybar lokacin da aka yi yakin khaybar mai tada annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma in muka duba tarihin shi ba a je yakin khaybar da shi ba dan malamai ke cewa lokacin da kamar manta cewa lokacin da aka yi yakin khaybar an je an yi yakin an samu ganima daga ba annabi ya koma a je a dauko ganima a zo a raba muna tare da hadisin da muka karanta can baya wanda yake cewa mun je mun samu ganima daga cikin abinda aka bada wani an bashi raƙumi wani an bashi raƙumi an bashi raƙumi uku an bada raƙumi kaza sai zanto masu abun hawa sun taso da raƙumi 12 wannan ruwa yana da ruwa Jabir cikin bumanta ba yake cewa sai muka taso mu muka taso da raƙumi 12 wasu kuma suka taso da raƙumin daga kai aka ba saboda annabi ya yi rabo cewa duk wanda ya tsaye da abun hawa sai an bashi nashi kuma an ba abun hawan nashi mun tuna wannan hadisin to kaga kenan bayan an gama yake kuma aka koma aka je aka yi rabon ganima to lokacin da aka tsaye rabon ganima ne Abu Hurairah shi aka taitar da shi amma lokacin da aka tsaye yakin ba a taitar da shi ba mun fahimta wannan kuma ya nuna mana ya karantar da mu cewa haramcin daukan abun ganima kafin a raba shi shi ake cewa gululi gululi mutun ya dauki kaya kafin a raba an ji an yi yaki an samu dukiyoyi kafin a raba sai a samu wani ya zo ya saci wani abu daga ciki dan ya mallaka makanshi da shi wannan bai halitta ba kun fahimta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta ma ya halitta kai ka dauka kamar da muka karanta hadisin cewa duk wanda ya kace annabi ya halitta mun cewa duk wanda ya kace wani cikin kafirai to salibu salibu shine kayan da ke ga wannan bawan Allah ya halitta da duk wanda ya kace shi dauka to kaga yanzu idan na kashe kafiri kai tsaye daga nan ina iya kwance kayan shi na bindigoje shi da komai in dauka in tahaya ka ya halitta wannan ba gululi bane ba kun fahimta saboda annabi ya ce za a tahaya ki duk wanda ya kashe wani kafiri to kayan wannan kafirin ya dauka asali kamata a tattaro su gaba daya a kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ganima ce aka samu annabi ya raba amma sai annabi ya ce duk wanda ya kashe wani ya dauka to kaga wannan shi wannan ba ya shiga cikin gululi amma gululi idan aka ce aka samu ganima aka zo aka raba kafin a raba ka dauka to kai sata mun fahimta kuma di ba wannan bawan Allah musulmi ne an kashe shi mutane na cewa ani Allah ma dalla da wannan dan aljanna annabi yake cewa ba dan aljanna bane saboda ni ya dauki wani abu da cikin kasan ganima wanda ba a raba ba kaga wannan yana nuna cewa dauka kayan ganima kafin a raba sababi ne wanda ke sa mutum shiga wutar jahannama Allah ka tsare mu wannan kuma ke nuna cewa yana haramta mutum ya shiga aljanna saboda kabira ne daga cikin kabarin zuno mutum ya shiga mutum ya dauki abin da kafin a raba an samu kudade za a raba ma kowa kai sai ka dauki wani kaso ka koye sannan kuma an zo rabo kuma sai an raba da kai kun gane wannan shi ake cewa gululi Allah ka tsare mu kinan za mu san insha Allah idan ku tambaya sai a tambaya in ba ku tambaya sai mu yi da addu'a abinda muka faɗa da Allah kama wala da shi abinda muka faɗa da kuskuren da kai ce mana Allah ka nuna mana kuskuren ka ba mu kun darawa Allah kai ne kun akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك